أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ به من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وبعد, السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. godiya ta tabbata ga Allah madaukakin sarki mai kowa mai komai wanda ya sake hada mu cikin wannan masallaci mai albarka kamar yadda muka saba haduwa a cikin wannan wata mai albarka watan Ramadan domin gudanar da wannan karatu na tafsirin Al-Qur'ani mai girma. Yau muna 12 haka ne 13 yau muna 13 ga watan Ramadan hijira 1438. Muna miƙa salati da sallama tare da sallamewa ga manzon tsira sallallahu alaihi wasallam da shi da iyalan gidansa da sahabbansa da waɗanda suka bi tafarkinsa da kyautatawa har zuwa ranar kiyama. Bayan haka, bayan gaisuwa irin ta addinin musulunci, da izinin Allah za mu buɗe wannan tafsiri da suratul Ahqaf kamar yadda muka yi muku alƙawari. Saboda haka aramma bismillah.
بسم الله الرحمن الرحيم. آمين. تنزيل الكتاب من الله العزيز الحكيم. ما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما إلا بالحق وأجل مسمى والذين كفروا عما أنذروا
معرضون. نعم. سورة الأحقاف سورة شي مكية معنا أن سوكة إتا أجر مكة تنا دوكي دا آيوي 35. وانن سورة سورة شي دا take tattaunawa dangane da gaskiyan saƙon manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da manzancinsa da kuma gaskiyan shi wannan littafi da muke karanta shi wato Al-Qur'ani mai girma. Abu ne da muka sani cewa a lokacin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya zo da wannan addini aka saukar masa da Al-Qur'ani mai girma, mutanen Makka wato Qurayshawa sun tunkare shi da ainihin mayarwa, wato ma'ana mayar da martani akan wannan da'awa, akan wannan Al-Qur'ani mai girma. Basu gaskata shi ba, basu yi imani da shi ba, bal sun wasafta Al-Qur'ani da munanan siffofi. Wani lokaci su ce Al-Qur'anin nan kage ne, ƙarya ce, manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya kago ta, wato yake giya wa mutane, yake karantawa mutane. Wani lokaci su wasafta shi da cewa sihiri ne, wani lokaci su ce ai maganganu ne na shaidanu, wani lokaci su ce tatsuniyoyi ne na magabata, wanda kuma ake ainihin shiftawa ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam dare da rana kuma yake karantawa mutane da dai makamancin waɗannan siffofi na wanda bai dace a ce an wasafta alqur'anin nan da shi da su ba. Saboda haka a cikin wannan sura za mu tarar da cewa Allah subhanahu wa ta'ala ya kawo waɗansu maganganu irin na mushrikai yadda suke wasafta alqur'ani mai girma, kuma ya ba su amsa a kansu, kuma ya mayar da martani ya ƙara tabbatar da cewa alqur'ani gaskiya ne, kuma littafi ne da Allah maɗaukaki ya saukar da shi. Saboda haka abu na farko kenan, ko kuma maudu'i na farko kenan daga cikin maudu'an da wannan wato sura take karantarwa, tana tabbatar da gaskiyar alqur'ani da kuma manzancin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Hakan nan surar tana ƙara tabbatar mana da cewa lallai duk wanda yayi imani da alqur'ani, yayi imani da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, zai samu kyakkyawan sakamako a wurin Allah. Innal ladina qalu rabbuna Allahu thumma istaqamu fala khawfun alaihim wala hum yahzanun. Har Allah subhanahu wa ta'ala ya buga misalin waɗannan muminai da irin kyawawan ayyuka na alheri, kamar wato biyayya ga mahaifa, ya kawo mana misalin haka a cikin wannan sura, wato a inda yake cewa wa wasainal insana biwalidayhi ihsana, kamar yadda za mu zo kan wannan ayar nan gaba. Hakan nan ya ƙara tabbatar mana da sakamakon duk wanda ya kafirce da wannan alqur'ani, kuma ya ƙi yin imani da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, ya nuna mana cewa wannan ko sakamakonsa zai kasance wato wutar jahannam. Allah ya kare mu, har ma Allah ta'ala ya buga mana misalin irin ɗabi'un waɗannan kafirai na cewa su masu saɓa wa iyayensu ne, masu ainihin wato rashin kyautatawa ne ga iyayensu mahaifansu. Allah subhanahu wa ta'ala ya bayyana mana sakamakon waɗannan cewa yawma yu'radu alladhina kafaru 'ala an-nari adhhabtum tayyibatikum fi hayatikum ad-dunya. Sannan daga cikin darusa wanda wannan surar take karantarwa, wato na uku kenan, shine cewa duk wanda yayi imani da Allah kuma yake yin nasiha, yake yin gargadi a cikin al'umma, to lallai wannan ya dauki tafarki ne na manzo sallallahu alaihi wasallam, kuma yana kan wani aiki na alheri, aiki na kirki. Shi yasa Allah subhanahu wa ta'ala ya ba mu misalin wani ɗaya daga cikin annabawa, wato annabi Hud alaihi salam, yadda ya kira mutanansa, wato ya ba mu labarin yadda ya kira mutanansa a cikin wannan sura, a inda yake cewa wazkur akha adin idh anzara qaumahu bil ahqaf. Hakan nan Allah subhanahu wa ta'ala ya ƙara tabbatar mana a ƙarshen wannan sura cewa lallai ko mutum yayi imani da wannan alqur'ani ko kada yayi imani da shi, to Allah subhanahu wa ta'ala ya riga ya wakilta waɗansu waɗanda za su yi imani da shi. Fa in yakfur biha ha'ula'i faqad wakalna biha qauman laysu biha bikafirin. A yayin da mushrikai a garin Makka suka ƙi yin imani da alqur'ani, duk da cewa su sun fi kusa ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a dangantaka ne da kuma ainihin jinsinsu, amma kuma Allah ta'ala ya wakilta waɗansu, wato waɗansu jama'a daga aljannu wanda suka yi imani da alqur'ani, duk da cewa ba su da wata alaƙa da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ta dangi ko kuma ta jinsi. To Allah ta'ala ya ba mu labarin waɗannan aljannu a cikin wannan sura. Wa in sarafna ilayka nafaran min al-jinn wannan ayar kenan zuwa waɗansu ayoyi da suke biye da ita, wanda Allah ta'ala ya ba mu labarin waɗannan aljannu da suka yi imani da alqur'ani, suka yi imani da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, duk da cewa ba su kusa da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam, ba su da alaka da shi ta jinsi ko kuma ta dangantaka, amma kuma sun yi imani da shi. Saboda haka waɗannan su ne muhimman al'amura, su ne muhimman darusa wanda wannan surar take karantar da mu, kamar yadda za mu ji bayanansu dalla-dalla. Allah ta'ala ya yi mana jagoranci, wato ya yi mana jagoranci. To a farkon wannan, farkon aya a cikin wannan surar, bismillahir rahmanir rahim, Allah ta'ala ya ce hamim. Waɗannan harufa guda biyu, ha'un da mimun, mafi inganci bisa ga bayaninsu shi ne Allahu a'lamu bi muradihi minha. Allah shi ne mafi sanin abin da yake nufi da waɗannan harufa guda biyu. An gane ko? Wannan shi ne tafsiri mafi inganci. Duk wani bayani da za a yi, ko kuma duk wani tafsiri da za a yi wa wato irin waɗannan harufa da makamantansu a cikin Alƙur'ani, to wannan tafsirin da muka yi shi ne mafi inganci. Allah shi ya fi sanin abin da yake nufi da su. Za mu lura da cewa a cikin Alƙur'ani an buɗe waɗansu surori da irin waɗannan harufa, kamar alif lam mim zalikal kitabu la raiba fihi a suratul baqara. Hakan nan alif lam mim Allahu la ilaha illa huwa al-hayyul qayyum a cikin suratu Ali Imran. Alif lam mim sad kitabun unzila ilayka a cikin suratu Al-A'raf. Alif lam ra tilka ayatul kitabil hakim a cikin suratu Yunus. Hakan nan idan kika gangaro ga su hamim tanzilul kitabi min Allahil Azizil Hakim a wannan sura, ga su hamim wal kitabil mubin a Zukhruf da Dukhan da makamancin su, akwai hamim ayn sin qaf a cikin suratu Shura. To Allah ta'ala ya buɗe waɗannan surorin da ire-iren waɗannan harufa. Malamai suna cewa sunansu al-huruful muqatta'a, wato harufa ne zalla, yankakkun harufa ne da Allah ta'ala ya buɗe waɗansu surori da su. Me yake nufi da su shi kaɗai ya sani, amma malamai suna cewa suna da manufa. To waɗannan harufa suna da manufa wajen kawo su farkon wato waɗannan surori. Shine malamai suke cewa manufarsu ita ce domin nuna mu'jizar Al-Qur'ani mai girma, kamar Allah ta'ala yana nufin ya ce wa mutane ne, musamman waɗanda ba su yi imani da Al-Qur'ani ba, ya nuna musu cewa musamman Larabawa waɗanda Al-Qur'anin nan ya sauka da harshensu, ya nuna musu cewa to ga Al-Qur'anin nan wanda ya gagare su su kawo kwatankwacinsa, su kawo makamancinsa, wanda kuma Qur'anin nan su suna cewa tsafi ne, sihiri ne. Ai kuma Al-Qur'ani duk wani abu, duk wata magana a ciki, daga cikin wato an gina waɗannan maganganun ne daga harufan Larabci. Haka ne ko? Daga harufan Larabci aka gina waɗannan maganganun da su. Saboda haka Allah ta'ala kamar ya kawo waɗannan harufa ne ya nuna wa Larabawa ce wato Al-Qur'anin nan da ya gagare ku, ku kirkiro irinsa, wanda ko da a ce da ku da sauran mutanen duniya gaba ɗaya da aljannu kun haɗa kai, kun haɗu a kan ku kawo kwatankwacin Al-Qur'anin nan ba za ku iya ba. Kullu in jitama'atil insu wal jinnu ala an ya'tu bi mithli hadha al-Qur'an. Wannan ayar Allah ta'ala ya bayyana cewa da a ce mutane da aljannu za su haɗu, su haɗa kai, su haɗa ƙafa, su haɗa hannuwa, su haɗa duk wani abin da suka mallaka na tunaninsu domin su ƙago, su ƙirƙiro kwatankwacin wannan Al-Qur'ani mai girma, la ya'tuna bi mithlihi, ba za su iya zuwa da kwatankwacinsa ba, ba za su iya zuwa da tamkar Al-Qur'ani ba, ko da a ce sashinsu ya kasance mataimaka akan sashi. To Al-Qur'anin nan ba da wani harafi aka yi ba, ba da wani harafi aka gina jumlolinsa ko maganganunsa ba, face da harufa irin na Larabawa wanda suka saba yin amfani da su a cikin maganganunsu. Amma me yasa ya gagare su? Wannan ya ƙara tabbatar da cewa Alƙur'ani saukar Allah, wato Allah ta'ala shi ya saukar da shi, kuma magana ce ta shi. Saboda haka wannan ita ce manufar irin waɗannan harufa da aka buɗe waɗansu wato surori da su. Shi yasa za mu samu da yawa duk sanda aka ambaci waɗannan harufa, ambaton Alƙur'ani ne yake biyo bayan wannan. Kamar a cikin wannan surar, Allah ta'ala da yace Hamim, sai me biyo bayan wannan? Yace Tanzilul Kitabi, domin ya ƙara tunatar da su cewa to Alƙur'anin nan da ya gagare ku, to gashi fa daga irin ha'un da mimun ne fa aka rubuta, aka gina maganganun sa. Alif Lam Mim, yace zalikal kitabu la raiba fi. Alif Lam Mim Sad, yace kitabun unzila ilayka. Alif Lam Ra, kitabun anzalnahu ilayka. Da makamancin waɗannan. Alif Ha Mim wal kitabil mubin, da makamancin su. Fata an fahimci wannan ko? To bayani kenan a takaice dangane da aya ta farko. Aya ta biyu Allah ta'ala yace tanzilul kitabi min Allahil azizil hakim. Tanzilul kitabi, saukar Alƙur'ani, wato saukan littafin nan daga Allah mabuwayi mai hikima yake. Ma'ana saukan Alƙur'ani daga Allah yake, wanda ya siffantu da waɗannan siffofi, al-azizu mabuwayi, wanda wato babu mai iya tunkararsa, babu kuma mai iya gwada wani abu tare da shi. Al-Hakim, wato wanda ya siffantu da hikima. Saboda haka Allah ta'ala ya siffantu da hikima a cikin maganganunsa. Maganganunsa sun kunshi hikima. Hakan nan yana da shi mai hikima ne a cikin ayyukansa. Ayyukansa sun kunshi hikima, wanda ko da tsarin rayuwa, yadda muke ganin tsarin rayuwa, da kuma tsarin yadda ake tafiyar da al'amura a wannan rayuwa ta duniya, dare ya zo, yini ya biyo bayansa, rana ta ƙulla, idan ta faɗa kuma a samu wata bayan shi, da makamancin waɗannan. Wani lokaci a saukar da ruwa gwargwadon yadda ake so, ake buƙata. Wani lokacin a yi rana, wani lokacin iska ya kada, wani lokacin a yi zafi, da makamancin waɗannan tsare-tsare da Allah subhanahu wa ta'ala ya yi su a duniya, duka suna nuna me? Suna nuna hikimarsa a cikin al'amura, a cikin ayyukansa. Saboda haka shi Allah subhanahu wa ta'ala da ya saukar da, wato shi wanda yake mabuwayin nan mai hikima, shi ya saukar da wannan littafi. Kuma ya saukar da shi ne domin me? Domin Ƙur'anin nan ya zama abin wato shiriya ga bayi da kuma halittu gaba ɗaya. Domin Alƙur'anin ya zamanto abin da zai, wato bayi za su amfana da shi a rayuwarsu ta duniya da kuma ta lahira. Saboda haka ya saukar da littafin nan ne a bisa hikima, ba haka kawai ba, ba akan wani wato ba akan jahilci ba, kuma ba akan rashin hikima ba. Aya ta uku yace ma khalaqna as-samawati wal arda wa ma bainahuma, yace ba mu halicci sammai da ƙasa ba, wa ma bainahuma, da abin da ke tsakanin su, illa bil haqqi, face da gaskiya, wa ajalin musamma, da wani ajali ambatacce. Wallazina kafaru amma unziru mu'ridun, kuma waɗanda suka kafirta masu bijirewa ne daga abin da aka yi musu gargaɗi da shi. To ita wannan ayar Allah subhanahu wa ta'ala yana mai bayyana mana hikimar da ya sa ya halicci sammai da ƙasa da abin da ke tsakaninsu na nau'o'in halittu da ya zuba su. Saboda haka duk wani abin da muka gani daga cikin halittun Allah subhanahu wa ta'ala, to Allah ta'ala ya halicce su a bisa wata hikima. Ba a banza Allah ta'ala yake halitta ba. Kuma waɗannan abubuwa ba a banza Allah subhanahu wa ta'ala ya halicce su, ya ƙirƙiro su, ya samar da su ba. Ko mu mutanen nan, Allah ta'ala ya bayyana mana cewa ya halicce mu domin wata hikima. Saboda haka ita wannan hikimar da Allah ta'ala yayi halitta domin ita, ita ce al-haq. Wato yace mun halicci sammai da ƙasa da abin da ke tsakanin su da gaskiya. Menene kishiyar gaskiya? Yace bata da ƙarya. Haka ne ko? Bata da ƙarya. Wannan shine kishiyar wato al-haq. Saboda haka Allah subhanahu wa ta'ala bai halicci sammai da ƙasa da abin da ke tsakanin su domin ƙarya ba, domin bata ba, amma kuma ya halice su da gaskiya, wanda wannan gaskiyar ya bayyana su a wurare daban-daban cikin Al-Qur'ani. Daga cikin abin da yake nuna cewa Allah ta'ala ya halici sammai da ƙasa da abin da ke tsakanin su da gaskiya, ya tabbatar mana cewa ya halice su ne domin tabbatar da hujja, da tsayar da dalili akan me, akan cancantarsa da bauta shi kadai. Yace wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Allah ta'ala ya bayyana hikimar da yasa ya halici aljannu da mutane. Yace ban halici aljannu da mutum ba, illa liya'budun, face dan su bauta min. Saboda haka dan a bauta wa Allah aka halice mu, aka halice aljannu, aka halice duniyan nan ma gaba daya. An gane ko? Hakan nan Allah ta'ala yana cewa ya ayyuhan nasu ubudu rabbakum alladhi khalaqakum walladhina min qablikum la'allakum tattaqun. Ya ku mutane, ku bauta wa ubangijinku wanda ya halice ku, ma'ana ya halice ku domin ku bautata masa. Saboda haka ku yi wannan bautar. Walladhina min qablikum, ya halice ku, ya halici waɗanda suke a gabaninku. La'allakum tattaqun, amma nan za ku yi takawa. Saboda haka wannan ya ka waɗannan ayoyi sun ƙara tabbatar mana cewa an halici sammai da ƙasa da mutane domin tsayar da hujja akan cancantar Allah subhanahu wa ta'ala da bauta. Shi yasa ma za mu samu Allah ta'ala yakan kafa hujja, yakan kafa dalili akan cancantarsa da bauta, da me, da abubuwa da muke ganin su a rayuwarmu. Yace mu kalli sama, mu kalli ƙasa, mu kalli wato duwatsu da tekuna da koguna, an gane ko, da itatuwa da iska da makaran kanmu. Ce mu kalle su, mu duba yadda aka yi waɗannan halittu a bisa hikima da ƙwarewa, wanda kuma babu wanda ake danganta waɗannan halittu zuwa gare shi face shi Allah subhanahu wa ta'ala. Saboda haka shi kadai ɗin ya cancanta a bauta masa, ba wani shi ba. Hakan nan Allah ta'ala ya ƙara nuna mana a wata ayar cewa ya halici sammai da ƙasa, hakan nan mutane, domin me? Domin ya ainihin ɗaura musu nauyi na ayyuka, na ibadu da za su rinƙa yi. Yace huwa allazi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwa al-azizul ghafur. Shi Allah shi ya halici mutuwa da rayuwa. Saboda haka ake mutuwa, ake rayuwa. Liyabluwakum, domin me? Domin ya jarraba ku. Ayyukum ahsanu amala, wane ne a cikin ku yafi kyautata aiki. Saboda haka dan wannan manufar ce aka halici sammai da ƙasa, ba dan wata manufa daban ba. Shi yasa anan Allah ta'ala yace ma khalaqnas samawati wal arda wa ma bainahuma illa bil haqq. Ba mu halici sammai da ƙasa da abin da yake tsakanin su ba face da gaskiya. Wanda a wata ayar Allah ta'ala yake cewa wa ma khalaqnas samaa wal arda wa ma bainahuma batila zalika dhannu alladhina kafaru. Yace ba mu halici sama da ƙasa a bisa bata ba, a bisa ƙarya ba, da rashin manufa ba. An gane ko? A wata ayar yace wa ma khalaqnas samawati wal arda ma bainahuma la'ibin ma khalaqnahuma illa bil haqq. Ba mu halici sammai da ƙasa a bisa wato wasa, wato ya zamanto ana wasa a cikin sa ba. Wasu malamai suka ce abinda Allah ta'ala yake nufi da cewa ba halici sammai da ƙasa domin wasa ba, ma'ana ba dan wato a haifi ƴaƴa, a yi aure, a auri mata, a wato a haifi ƴaƴa, a wato a mori wannan rayuwar ba. Wannan ba ita ce manufar halittan waɗannan manya-manyan halittun nan ba san mai da ƙasa. Ichi ma khalaqnahuma illa bil haqq walakin aktsara an-nasi la ya'lamun. Amma su waɗanda suke kafirai ba su san manufar halittan sammai da ƙasa ba. Su sun ɗauka cewa an halicci sammai da ƙasa ne dan a yi rayuwa a bayan ƙasar nan, a more ta, a ji daɗi, a samu ni'ima, a ji daɗi. Shi yasa Allah ta'ala ya ce ma zalika dhannu alladhina kafaru. Su waɗanda suke kafirai sun ɗauka, sun zaci cewa wannan ita ce manufar Allah ta'ala, alhalin ba wannan bane manufan Allah. Shi yasa su ba su da wata manufa a rayuwarsu, ma'ana su kafirai ba su da wata manufa a rayuwarsu, sai dai su samu wato wannan rayuwa da duk wani abin da za su more da shi a rayuwar nan, shi kenan wannan inda gurinsu ya tsaya kenan, ya ƙare kenan. Su inda za su samu duniya, shi kenan, ba su damu da wata rayuwar ba, ba su damu da cewa akwai hisabi ba, ba su damu da cewa akwai tsayuwa a gaban Allah ba, ba sa imani da ranar tashin kiyama. Shi yasa Allah ta'ala ya ce zarhum, kyale su, ya kuluna, ya ce zarhum, ya ce zarhum ya kuluna wa tamatta'una, ya kulu wa ya tamatta'u wa yulhihimul amal. Ce kyale su, su yi ta ci, tunda su ciki suka kawo duniya, haka ne ko? Ciki suka zo da shi duniya. Ya kulu su ci, tamatta'u su more a wannan rayuwa, yulhihimul amal, shi kenan fa sawfa ya'lamun, za su sani. Idan Allah ta'ala ya ce miki a cikin Alkur'ani za ki sani, ba wai shi kenan ba fa, ba irin wanda ake giya mana a gida ba ne. A ce ka je, kamar yadda ake giya wa yara, a ce ka je duk inda za ka je, za ka zo ka same ni ai. To wannan ya fi tsanani a kan haka, Allah ya kare mu. Saboda haka wannan ita ce manufar rayuwar duniya, wato domin tabbatar da gaskiya da kuma wato bautan Allah subhanahu wa ta'ala. Sai ya ce wa ajalin musamma, hakan nan mun halicci sammai da ƙasa da abin da ke tsakaninsu domin wani ajali ambatacce. Wani ajali ne ambatacce, shi ne ajalin ƙarewansa, zamanin da Allah ta'ala ya iyakanta wannan rayuwar za ta ƙare. Saboda haka wannan ajalin yana nan sananne ne a wajensa. Ya ce musamma, ai musamman indahu, kamar yadda ya faɗa a wata ayar, liyuqda ajalan wa ajalun musamman indahu. Shi wani ajalin ambatacce, iliminsa a wurin Allah yake, shi ne ilimin tashin kiyama, shi ne wato ƙarewan duniya, shi ne ajalin musamman. Kenan Allah ta'ala yana ƙara nuna mana a wannan ayar cewa rayuwar nan ba dawwammamiya ba ce, rayuwar nan mai ƙarewa ce. Kuma idza jaa ajaluhum la yasta'khiruna sa'atan wa la yastaqdimun, idan ajalinsu ya zo ba a ƙara musu ko na minti ɗaya ko na sakan ɗaya, hakan nan ba a jinkirta musu. Saboda wa ajalin musamma, ce wallazina kafaru amma unziru muridun, kuma waɗanda suka kafirta masu bijirewa ne, masu juya baya ne daga abinda aka yi musu gargaɗi da shi, domin Allah ta'ala ya saukar musu da wannan littafi wato Alkur'ani mai girma, kuma ya saukar musu, ya wato ya aiko musu da manzo, amman kuma sun bijire masa, sun bijire wa wannan littafi, basu yi imani da shi ba, basu gaskata shi ba. Saboda haka Allah ta'ala ya bayyana halinsu, cewa wannan shine halin waɗannan kafirai, cewa masu bijirewa ne, masu ainihin juya baya ne ga ainihin abin da aka yi musu gargaɗi da shi, shine Alkur'ani mai girma. Wanda kuma bijire wannan da suka yi, akwai yana da sakamakonsa, za su tarar da sakamakon wannan bijirewan a wajen Allah subhanahu wa ta'ala, Allah ya kare mu. Sai aya ta gaba, To daga wannan ayar Allah ta'ala ya so makafa hujjoji akan kafirai, yana musu raddi, yana mayar musu da martani akan shirkansu da kafircinsu da bautawansu ga gumaka da waɗansu waliyai baitin Allah subhanahu wa ta'ala. Saboda haka Allah ta'ala ya kafa wannan hujja ƙwaƙwara mai ƙarfi wanda babu mai iya tunkuɗe wannan hujja. Yace kul ara'aytum, ka ce musu ya manzon Allah, ka giya wa waɗannan mushrikai waɗanda suke bautan Allah haɗe da waninsa, ara'aytum ay akhbiruni, ku bani labari, ma tad'una min dunillah, abinda kuke kira koma bayan Allah nan, aruni ku nuna min, ماذا خلقوا من الارض, menene suka halitta daga ƙasa, ku nuna min, akwai shin akwai wani waje da waɗannan abubuwa waɗannan gumaka da kuke hada su da Allah a cikin bauta, shin akwai wani waje a bayan ƙasa wanda su ne suka keɓanta da halittarsa, ai arshiduni ila almakani alladhi istaqallu bi khalqihi min al-ard, kununa mun wani waje a bayan kasan nan wajen da waɗannan gumakan su ne suka halici wannan wajen ba Allah ba, in ko akwai kenan sun cancanta a bautata musu, ma'ana su ma sun yi halitta kamar yadda Allah ya halitta, saboda haka kuma wanda ya halitta ya cancanta a bautata masa, saboda haka kununa mun, kuma shin akwai? Babu. Akwai inda gumaka suka halitta a cikin wannan ƙasa? Waye halicci ƙasa? Allah subhanahu wa ta'ala shi ya halicci ƙasa gaba ɗayanta, babu wanda yake da wani abu ko kuma ya halicci wani abu ko da misqala zarra ne a cikin ƙasa. Yace quli du'ul ladina za'amtum min dunillah لا يملكون مثقال ذرة في السماوات والأرض وما لهم فيهما من شرك وما لهم من دونه من ظهير. يتي كوكرا وواتندا كوكي زتنشي وسوني اللولي كوكما سنة واتسو تمكر اللاني دا كوكي بوتا تامسو بيشن اللا كوكرا وسو لا يملكون مثقال ذرة في السماوات, ba su mallakar wato gwargwadon nauyin zarra a cikin sammai da ƙasa, ba su halici komai daga cikin sammai da ƙasa ba. To shine anan yace aruni, ku nuna min, madha khalaqu min al-ard, menene suka halitta daga ƙasa, am lahum shirkun fis samawat, ko kwa suna da wani tarayya a cikin sammai, ma'ana suna da wani tarayya a halittan sammai, shin sun yi tarayya da Allah ta'ala wajen halittan sammai? Menene amsa? Basu yi ba. Babu. Basu yi tarayya da Allah subhanahu wa ta'ala cikin halittan sammai ba, kamar yadda basu ware basu keɓe da wani waje da halittan wani waje a bayan ƙasa ba. Wannan kamar yadda Allah ta'ala yake cewa ne, wallazina tad'una min dunihi ma yamlikuna min qitmir, waɗanda kuke kira koma bayan Allah ɗin nan, ma yamlikuna min qitmir, ba sa mallakar koda gurtsin dabino ne a cikin halittan sama da ƙasa. Saboda haka Allah ta'ala da yake banta ya kadaita da halittan sammai da ƙasa ɗin nan, shi ya cancanta a bauta masa ba waninsa ba. Kenan Allah subhanahu wa ta'ala yana so ya ƙara tabbatar mana cewa idan cancantar bauta ne, to ai akwai dalilin da zai sa wani ya cancanta da bauta, wani ya cancanci a bauta masa, wanda kuma wannan dalilin shine halitta. Kenan yana so ya ƙara tabbatar mana cewa shi Allah subhanahu wa ta'ala da ya halitta, wato ya yi halitta, ya halicci dukkanin komai a cikin sammai da ƙasa ɗin nan, shi ya cancanta wato a bauta masa ba wani shi ba. Wanda kuma in akwai wanda yake da wani kaso wajen halittan sama da ƙasa, to shi ma ya cancanta kenan a bauta masa, wanda kuma babu wannan. Babu. Saboda haka duk wani abin da muke gani a cikin sammai na rana da wata da wato ainihin samar karan kanta yadda aka shimfiɗa ta, da kuma halittan ƙasa, da abubuwa nau'o'in abubuwa na ban mamaki da aka zuba su a bayan ƙasa, yadda ma ƙasar ma take shimfiɗe, ba ta motsawa, ba ta kaɗawa, duka halitta ne na Allah subhanahu wa ta'ala. Hadha khalqullah fa aruni madha khalaqa alladhina min duni. To daga nan yace ituni bi kitabin min qabli hadha, yace ku zo min da wani littafi, min qabli hadha, a gabanin wannan littafi da nake karanta muku, aw asaratin min ilmin, ko kuwa wata alama daga wani ilimi, in kuntum sadiqin, idan kun kasance masu gaskiya. To ma'ana, ya ku mushrikai da kuke bautan gumakan nan, shin kuna da wani dalili da yake nuna cewa waɗannan wato gumakan sun cancanta a bauta musu? Ce to gashi dai ba su halicci wani abu daga sama ko ƙasa ba. To sannan tunda wannan babu, yace to ina kuka sami dalilin cewa ana hada wani da Allah cikin bauta? Ina kuka samu hujjar cewa ana bautan gumaka haɗe da Allah subhanahu wa ta'ala? Shin kuna da wani littafi da Allah ta'ala ya saukar kuma ya gaya muku cewa a hada wani tare da shi a cikin bauta? Ituni bi kitabin min qabli hadha, ku zo min da wani littafi daga cikin littattafan da Allah ya saukar akan annabawa, wanda wannan littafin yake umartan ku da bautan gumaka. Shin akwai? Babu. Aw asaratin min ilmin, idan ku wannan babu, to ku zo min da wata alama ta ilimi, ma'ana wanda aka rawaito shi kuka samu daga wajen wani malami, ko kuma kuka samu daga wani manzo da ya giya muku ko ya umarce ku ku bautawa gumaka, in kun kasance masu gaskiya a cikin bautan gumaka. Saboda haka, shin suna da dalili? Ba su da dalili. Babu dalili na abin da aka rubuta a rubuce, hakan nan ba su da dalili na ainihin hankali, yadda hankali yake tunani kuma yake riyawa. Saboda haka, la dalila lahum naqliyan wala aqliyan. Wa zaratu min ilmin in kuntum sadiqin. Sai aya ta gaba.
Wa man adallu mimman yad'u min duni Allahi man la yastajibu lahu ila yawmil qiyamati wa hum an du'aihim ghafilun.
Allah ta'ala yace wa man adallu, shin wane ne mafi bata, mimman yad'u min duni Allah, daga wanda yake kira wani wato sabanin Allah, man la yastajibu lahu ila yawmil qiyama, wanda baya karba masa har ranar qiyama, wa huma an du'aihim ghafilun, kuma su wato masu shagaltuwa ne daga kiran su. Anan wannan ayar Allah ta'ala kara nuna mana wato yadda waɗannan kafirai suke batattu, kuma batar su bata ce bayyananniya. Yace babu wanda yafi bata, wato man adallu, wannan tambaya ya zo da sigar tambaya, amma kuma abinda ake nufi, ana nufin tabbatarwa ne. Yace shin akwai wanda yafi bata, ma'ana babu wanda yafi bata, daga wa daga wanda yake kiran wani sabanin Allah, yake kiran wani sabanin Allah, wato yake bautan wani, wato koma bayan Allah, wanda wannan wanda ake bautan sa din, wannan abin da ake bautan sa, ko wannan gumakar da ake bautata musu, man la yastajibu lahu, ba su amsa musu, ba su karba musu wannan kirar ila yaumil qiyama, har ranar qiyama. An gane ku? Wato ana Allah ta'ala yana nuna mana cewa lallai waɗannan gumaka da ake bautata musu, an gane ko, ba su ji, ba su gani, kuma ba su san ma wani yana nan yana kiran su yana roƙon su ba. Wannan kamar yadda ya faɗa ne a wata ayar, in tad'uuhum la yasma'u du'a'akum,
na'am, wa law sami'u mastajabu lakum,
na'am,
wa yawmal qiyamati yakfuruna bishirkikum,
na'am,
wa la yunabbi'uka mithlu khabir.
Ice in tad'uuhum, idan za ku kira su, la yasma'u du'a'akum, ba su jin kiranku. Mutum ne zai zo, shine fa ya zo da wannan dutsen, ga dutsen nan ya zo da shi, ya ce wannan sunan shi Isaf, wannan sunan shi Na'ila. An gane ko? To an su gumaka ne guda biyu a kan Safa da Marwa a jahiliya. An gane ko? Isaf ya gunki ne yana kan dutsen Safa, Na'ila kuma akwai mai sunan Na'ila nan? Na'ila sunan gunki ne yana kan dutsen Marwa, Safa da Marwa. An gane ko? To a Qurayshawa idan suna aikin haji suna dawafi a Safa da Marwa, in sun zo wajen Isaf sai su shafa, su kira shi, sai Isaf a shafa shi, a nemi albarkan shi, an gane ko, a shafa a fuska. Yawa in aka je can wajen Marwa shi ma a ce Na'ila kaza kaza kaza, a biya mana bukatunmu. To ana kiran waɗannan gumaka. Allah ta'ala ya ce in tad'uuhum, su kuma suna nan. An gane ko? Kun san idan mutum ya tsaya haka baya magana sai a ce me? Kamar gunki. Haka ne ko? Yawwa, kamar gunki. Saboda gunki baya motsi. An gane ko? Kurma ne baya magana. An gane ko? Baya ji. Saboda haka abinda kuke bautata musu din ba su da ji, ba su da gani, ba su magana, ba su ma san cewa kuna nan kuna kiran su ba. Ba su san cewa kuna nan kuna roƙon su ba, ba su san cewa kuna nan kuna musu sujada ba, ba su san cewa kuna nan kuna neman albarkan su ba, in ma suna da albarkar kenan, kuma ba su da albarka. Saboda haka kiran su da kuke yi bai da amfani. Tad'uuhum la yasma'u du'a'akum wa law sami'u mastajabu lakum. Sannan kuma uwa uba yawmal qiyamati yakfuruna bishirkikum, waɗannan gumaka da mushrikai suke bautata musu a ranar tashin kiyama, su ma za a tashe su kamar yadda za a tashi mutane. Duka waɗannan gumakan za a tashe su, kuma Allah ta'ala ya yi musu rai kuma ya tambaye su. An gane ko? Ya tambayi waɗannan gumakan cewa shin kun san cewa waɗannan kafiran suna bautata muku, suna roƙonku? Sai waɗannan gumaka a wannan lokacin za su ce, ina ai mu ba mu sani ba, mu ba mu san wani yana nan yana bautan mu ba. Ya aka yi haka? Shine Allah ta'ala ya ce wa huma an du'a'ihim ghafilun wa idha hushira an-nasu kanu lahum a'da'an wa kanu bi ibadatihim kafirin. Waɗannan gumakan huma an du'a'ihim ghafilun, shagaltattu ne, gafalallu ne daga wato kiran waɗannan mutane, daga kiran waɗannan mushrikai. Ma'ana ba su sani ba, ba su san cewa akwai wani yana kiran su, ko wani yana nan yana roƙon su ba, tunda ba su ji, ba su gani, ba su da hankali, ba su san komai ba. Wa idha hushira an-nas,
wa idha hushira an-nas kanu a'da'an wa kanu bi'ibadatihim kafirin.
Wa idha hushira an-nas, kuma idan aka tara mutane ma'ana a ranar tashin kiyama kanu lahum a'da'an sai su kasance makiya a gare su su wane ne makiya ga wani wato waɗannan gumakan sai su kasance makiya ga waɗanda suka bautata musu kamar yadda na faɗa Allah ta'ala zai tashi waɗannan gumakan domin a yi musu tambaya saboda hisabi ba dan saboda su ma a bannan din su ba bal ma wata ayar ma ta nuna cewa da su waɗannan gumakan da mushrikan duka za a zuba su a cikin wutar jahannam innakum ma ta'buduna min dunillahi hasabu jahannama antum laha waridun saboda haka idan aka tara mutane a ranar tashin kiyama waɗannan abubuwan bauta din nan kanu lahum a'da'an sai su kasance makiya a gare su wato ba za su taba yadda cewa an yi musu wani bauta ba wa kanu bi ibadatihim kafirin kuma su kasance masu ki ga wannan bautar tasu ba za su yadda ba kafirin ai ghayru radin masu ki ba su yadda ba masu kafircewa da ibadar waɗannan kafiran da suka yi musu wanda kun ga waɗannan ayoyi ayoyi ne da Allah ta'ala yake ƙara tabbatar mana cewa a ranar tashin kiyama duk wanda aka bautata masa an gane ko to zai yi baram-baram da wanda ya bauta mai da ba ma gumaka kawai ba akwai masu bautan waliyai domin idan muka ce bauta menene bauta jama'a malamai suka ce bauta shine na ce kayi kayi kabari kabari da saboda haka duk wanda ya sanya wani shine abun koyinsa ba abinda Allah ya faɗa ko manzonsa sallallahu alaihi wasallam ya faɗa ba wannan din ne mai ce masa kayi sai yayi kabari sai ya bari to ya mai da wannan abun bautarsa kenan saboda haka abubuwan bauta suna nan daban-daban waliyai ko waɗanda ake ce musu waliyai kuma ba waliyan bane su ma abubuwan bauta ne akwai masu bautan mala'iku akwai masu bautan aljannu matsafa da bokaye su ne a gaba-gaba sai kuma masu zuwa wajen waɗannan bokaye da matsafan su ma dukansu sunan su masu bautan aljannu domin za a ce musu ku yi su yi ku bari su bari za a cewa boka to aljannu kenan cewa boka ka giyawa wannan mutumin ka giyawa wannan matar idan ta je ta nemi jinin al'ada inna lillahi wa inna ilaihi raji'un ta rubuta ayatul kursi da shi inna lillahi wa inna ilaihi raji'un kuma ta je ta yi ta yi bautan wa da farko ta yi bautan wannan bokan kuma ta yi bautan wannan aljanu Allah ya kare mu yawa wannan layan nan ga yadda zaki kisa a junki ko kisa a jakanki ko kuma kisa a karkashin gado ko kisa a wani a waje kaza to wannan duka bauta ne jama'a shi yasa manzonmu sallallahu alaihi wasallam yayi mana gargadi daga rikon waɗannan abubuwa ko kuma zuwa wajen bokaye wanda jama'a akwai wani al'amari boka suna ne wanda ake amfani da shi a zamanin da yanzu ba amfani da shi a haka malam malami malamai malami amma ba mu taba ganin shi yana karantarwa ba baya zuwa masallaci baya tafsiri waɗannan malamai ai ya kamata su fito yanzu ana tafsiri a cikin watan Ramadan kuma mutane suna da buƙatar su ina suke ya suka ɓuya suna ɗakin su sai da ranka zuwa wajen su waɗannan su ne malamai malami ya yi karantarwa yake yi malami ya yi wa'azi yake yi malami umarni da abin da Allah ya umarni da shi yake yi hani yake yi daga abin da Allah ya hani akai to amma me yasa waɗannan da aka canja musu suna aka yi musu kwalliya da wannan kyakkyawan sunan malami malanta san suna ne mai kyau fa Allah ya saka muku da alheri malamai kuma malamai ne saboda kun zo wajen karatu kuma za ku karantar in Allah ya yarda ka ta mamci wannan ko saboda haka wato idan muna bayani akan mushrikai suna bautan gumaka da sauransu, ai mu yanzu ba ma bautan gumaka. Alhamdulillah kuma Allah subhanahu wataala kare mu, ya bude mana ido, ya wayar mana da kai dangane da cewa bautan gumaka bai da kyau, kafirci ne. Amma fa akwai abubuwan da idan aka yi su, akwai waɗanda idan aka yi musu da'a, aka yi musu biyayya akan waɗansu abubuwa, babu bambanci tsakanin wannan da bautan gumaka da mushrikai suke yi a zamanin da. Ana ganewa ko? Saboda haka Allah ya sa mu dace. Ranan tashin kiyama Allah subhanahu wataala ya gaya mana cewa waɗanda suka bautata wa mala'iku, sun riƙi mala'iku su ne abubuwan bauta. Mala'ikun ma ba su sani ba. Ranan tashin kiyama wannan mala'ikun za su barranta daga wannan bautar da aka yi musu. Wama yashuruhum jami'an summa yaqulu lil mala'ikati a ha'ula'i iyyakum kanu ya'budun qalu subhanak anta waliyuna min dunihim bal kanu ya'budun al jinn aktsaruhum bihim mushrikun ko aktsaruhum bihim mu'minun. A ranar da za a tara su, wato za a tara halittu gaba daya, sannan Allah ta'ala ya ce wa mala'iku a ha'ula'i waɗannan mushrikan nan iyyakum kanu ya'budun shin ku suke bautata muku? Qalu subhana, sai su ce tsarki ya tabbata a gare ka ya Allah, anta waliyuna kai ne majibincinmu, min dunihim baicinsu, mu ba mu san da su ba, ba mu san sun bautata mana ba, kuma mun barranta daga wannan bautan da suka yi mana. To kun ga wannan kenan, wannan ga waɗanda suka riƙi mala'iku abubuwan bauta kenan. Waɗanda kuma suka riƙi mutane irinsu, jinsinsu a matsayin abubuwan bauta fa, bokaye da waɗanda ake ce musu malamai, kuma ake musu bauta, to a ranar tashin kiyama duka za a yi baram-baram da juna. Ba mu san ku ba, ba ku san mu ba, ba mu san ku ba, ba ku san mu ba. Istabarra alladhina tubi'u min alladhina taba'u.
Istabarra alladhina tubi'u min alladhina taba'u wa ra'awul 'adaba wa taqatta'at bihim al-asbab.
Na'am.
Wa qala alladhina taba'u law anna lana qira'atan fa natabarra'a minhum kama tabarra'u minna. كَذَلِكَ يُرِيهِمُ اللَّهُ أَعْمَالَهُمْ حَسَرَاتٍ عَلَيْهِمْ وَمَا هُمْ بِخَارِجِينَ مِنَ النَّارِ.
الله تعالى يقول إِسْتَبَرَّ الَّذِينَ تُبِعُوا أَلَوْكَ چِنْدَ وَتُوَتَنْدَ أَكَبِيسُوا أَنْغَانِيكُو وَتَنْدَ أَكَبِيسُوا سُكَ بَرَّنْتَ مِنَ الَّذِينَ تَبَعُوا دَكَ وَتَنْدَ suka bi su din, to mabiyan nasu, taqatta'at bihim al-asbab, wato sabubba na wato na tsira ya tsintsinke daga gare su. Wa qala alladhina tubi'u wa qala alladhina taba'u, wato mabiyan nasu sai su ce musu law anna lana karratan, da a ce ma muna da wani kome da zamu iya komowa zuwa duniyan nan, فَنَتَبَرَّأَ مِنْهُمْ كَمَا تَبَرَّؤُوا مِنَّا, sai mu barranta daga waɗannan manyan namu, shugabannin nan namu, sai mu barranta daga gare su, kama tabarra'u minna, kamar yadda suka barranta daga gare mu. To Allah ya kare mu, Allah ya kiyaye mu. Shi yasa ya kamata musulmi ya tsaya ya fahimci me Allah ya ce ya bi, me manzon Allah ya ce ya bi. Amma idan ya tsaya bin wani ya ce ai ta kafan wane za mu bi mu shiga aljanna, sai ta kafan wane za mu bi mu shiga aljanna, sai ta kafan shehun wane, to shi ma shehin yana ji da tashi matsalar a ranar tashin kiyama. Saboda haka taqatta'at bihim al-asbab, Allah ya kare mu. Wa idha hushira an-nasu kanu lahum a'da'an wa kanu bi ibadatihim kafirin, sai aya ta gaba.
وَإِذَا تُتْلَى عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا بَيِّنَاتٍ قَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِلْحَقِّ لَمَّا جَاءَهُمْ
وَإِذَا تُتْلَى عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا كُمَا إِذَنْ أَنَا كَرَنْتَ آيُوِيِمْ مُبَيَّنَنُّ أَكَنْسُ سُوَا أَنَّنْ كَافِرَيْ قَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِلْحَقِّ سَيْ وَأَنْدَ سُكَ كَافِرْتَ غَجَسْكِيَا سَيْ سُوْتِي وَاتُو لَمَّا جَاءَهُمْ أَلَوْكَ چِنْدَ غَسْكِيَا نَنْ تَجَيْمُسُ هَذَا سِحْرٌ مُبِينٌ أَيْ وَنَّا سِحِرِينِ بَيَّنَنِّي abin da suke faɗa kenan kun ga wannan yana daga cikin maganganun da suke wasafta alqur'ani da shi suna wasafta alqur'ani da cewa sihiri ne hada sihrun mubin cewa idza tutla alaihim ayatuna bayyinat ayayin da ake karanta musu ayoyin mu bayyanannu wanda muka fayyace su muka yi bayanin su suka fito karara ga duk wanda yake tunani cikin su ya fahimci cewa eh lallai babu wani hudu a cikin ayoyin alqur'ani hujjoji ne bayyananu a lokacin da ake karanta musu kuma suka san cewa eh lallai ayoyi ne daga Allah qala alladhina kafaru lil haqqi lamma ja'ahum to wadanda suka kafirta ga gaskiya a lokacin da gaskiyan nan ta je musu su ce hadha sihrun mubin wannan sihiri ne bayyananne saboda haka sun saba wato wasafta alqur'ani da cewa sihiri ne kuma a cikin ayoyin alqur'ani akwai wurare daban-daban da suka wasafta alqur'ani da sihiri Allah ta'ala yana cewa walamma ja'ahumul haqu qalu hadha sihrun wa inna bihi kafirun a lokacin da wato gaskiya ta je musu daga wurinmu qalu suka ce hada sihrun ai wannan sihiri ne wa inna bihi kafirun kuma mu masu kafircewa ne da shi hakan nan Allah ta'ala yana cewa wala in qulta innakum mab'usuna min ba'd al-maut la yaqulanna alladhina kafaru in hadha illa sihrun mubin idan ka giya musu cewa kufa za a tashe ku a ranar tashin kiyama sai su ce ai wato waɗanda wato suka kafirta da gaskiya a lokacin da ta je musu sai su ce hada sihrun mubin wannan tsafi ne wannan sihiri ne bayyananne sai aya ta gaba
ami yaquluna daran qul in taraytu balatan likunani min allahi shay'a
na'am
huwa a'lamu bima tufidu فَقَا بِهِ شَهِيدًا بَيْنِي وَبَيْنَكُمْ وَهُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ
wannan wata hujja ce kuma Allah ta'ala ya kafa akan waɗannan kafirai daga cikin maganganun da suke faɗa dangane da alqur'ani suna cewa kage ne manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya kago shi ƙarya ce manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya kago ta to Allah ta'ala sai ya mayar musu da martani ya kafa musu hujja akan wannan maganar da suke faɗa yace am yaquluna iftara ko kwa suna cewa ya kago shi ne ma'ana ya kago wannan alqur'ani kul to kace in iftaraituhu to idan na kago shi fa fala tamlikuna li min allahi shay'a yace in ma kage ne kamar yadda kuka faɗa to ai kuma a ukubar kagan da kuma azabar tana kaina ne dan me kuma ni saboda kawai haka kawai dan ku ji dadi sai na yi muku kage ni kuma na zo na sha wahala a wajen Allah subhanahu wataala ya azabtar da ni haka kawai kuma in Allah ta'ala zai azabtar da ni saboda kagan da nayi masa din nan فلا تملكون لي من الله شيئا اي باكو مملكر وانا ابو اغريني daga Allah ma'ana ba za ku iya tunkude wannan azabar daga kaina ba in Allah ta'ala yayi nufin azabtar da ni in dai kage nayi muku kul in iftaraituhu fala tamlikuna li min Allah shay'a wannan kamar fadin Allah ta'ala ne a wata ayar kul inni lan yujirani min Allah ahad ولن اجد من دونه ملتحدا illa balagan min Allah wa risalati. Hakanna Allah ta'ala yake cewa walau taqawwala alaina ba'd al-aqawil la akhadna minhu bil yamin thumma la qata'na minhu al-wajib. Allah ta'ala yace walau taqawwala alaina, da ace Muhammadu sallallahu alaihi wa sallam ya kirkiro wata magana akan mu ko waɗansu maganganu akan mu, ya jingina su zuwa gare mu abinda bamu faɗa ba, Allah ta'ala yace la akhadna minhu bil yamin, ce da mun damke shi da daman mu, ma'ana da mun azabtar da shi, thumma la qata'na minhu al-watin, sannan da mun katse wato jijiyar laka daga gare shi, ma'ana da za mu azabtar da shi. To anan yace musu, a ku kuna cewa alqur'anin nan kage ne, na kirkiro shi ne, yace to idan ko na kirkiro shi, to ai azabar tana kaina, da Allah zai mun ukuba mai tsanani, kuma ku ba za ku iya tunkuɗe wannan ukubar daga gare ni ba, da ku da mutanen ƙasa da mutanen duniya gaba daya. Daga nan yace huwa a'lamu bima tufiduna fi, wato shi Allah shine mafi sani dangane da abinda wato kuke kutsawa a cikin sa na maganganu akan wannan alqur'ani. Zo ku ce shi wato alqur'anin nan sihiri ne, alqur'anin nan ƙarya ne, alqur'anin nan kage ne, ko makamancin wannan. Yace to Allah shine mafi sani dangane da wato kutsawan da kuke yi a cikin alqur'ani. Kafa bihi shahidan baini wa bainakum, ya isa wato shi Allah ya isa ya zama mai shaida a tsakanina da tsakaninku, wa huwa al-ghafurur rahim, kuma shi mai yawan gafara ne kuma mai rahama. A wato wannan akwai gargadi a cikin sa dangane da waɗannan maganganun da waɗannan kafirai suke yi, kamar Allah ta'ala yana nuna musu ne cewa to waɗannan maganganu da kuke yi a cikin alqur'ani, to lallai Allah ta'ala ba zai bar ku ba, kuma sai ya yi muku sakayya wadda ya dace da ku dangane da waɗannan maganganu da kuke yi, kuma a gabansa za ku tsaya, kuma shine mai shaida akan waɗannan maganganu da kuke yi, kuma shine mai shaida a tsakanina da tsakaninku cewa ni na isar muku da sako, kuma ga irin amsan da kuka bani. Saboda haka, amma duk da hakan in kun tuba, Allah zai karbi tubanku, Allah zai yafe muku ya gafarta muku. Shi yasa ya karasa ayar da cewa wa huwal ghafuru arrahim. Insha Allah akan wannan ayar zamu kwana, abinda muka faɗa daidai Allah subhanahu wa ta'ala ya bamu ladan sa, wanda kuma muka yi kuskure Allah ya yafe mana ya gafarta mana. Hada wa billahi tawfiq, wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa alihi wa sahbihi ajma'in. Na'am. To ita wannan sallar ba a wannan watan kawai ake yi ba, an gane ko? Ita wannan sallar tana nan a kullun, a kowane lokaci, a kowane wata, an gane ko? Ita ce sallar walaha, sallar walaha, amma kuma da wani yanayi daban, da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa